This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da dare. Zuma Hawwa Sharif ce tare da Sarki Lahasin da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Lahadi 25 ga watan Agusta shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin tallabi, shirin da kan mai da hankali akan al'amura daban-daban na rayuwa da suka shafi mata. To amma kamin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Lahadi, zaman dadar na ƙara kamari a yankin Gabas Tsakiya, inda Isra'ila da mayakan Hezbollah a ƙasar Lebanon suka kai ɗaruruwan hare-hare akan juna. Sannan kuma a daidai lokacin da aka ƙarshen tankiyar sun sha alwashin ci gaba da fadan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida taron majalisar ministocin ƙasar cewa sun kai wa kungiyar Hezbollah hari na ban mamaki. Ya ci gaba da cewa wannan wani mataki ne na sauya al'amura a arewa da kuma mayar da mazaunan su gidajen su lafiya. Kuma ya sake maimaita cewa wannan ba shi bane karshe. Kungiyar Hezbollah ta bayyana harin mayar da martani kan Isra'ila a matsayin matakin farko na harin ramuwar gayya kan kisan gillar da Isra'ila ta yi a watan da ya gabata a birnin Beirut na Fa'ud Shakur. Wani komandan kungiyar Hezbollah da Isra'ila ta dora alhakin harin da ya kashe yara matasa 12 a filin wasan kwallon kafa. Hezbollah ta ce za a kai sabbin hare-hare a wuraren da ke cikin Isra'ila, amma an kammala ayyukan soja na wannan rana. Akalla mutane 15 ne da suka haɗa da kananan yara suka mutu sakamakon wani harin jiragen sama mara matuki da suka kai yau Lahadi a garin Tinzotin dake arewacin Mali, kusa da inda sojojin suka ji ba dadi a watan da ya gabata, inji ƴan tawayan Arzinawa. Tunda dai kasar Mali ta kai hare-hare ta sama kan maboyar ƴan ta da kayar bayan a yankin Tizotin dake kewaye, jim kadan bayan da Arzinawa da ƴan ta'adda suka kashe sojojin Mali da dama da kuma sojojin haya na Wagner na Rasha a kusa da garin a watan Yuli. Garin dake kusa da kan iyaka da Algeria ya sake fuskantar wani hari da jiragen yaki mara matuki a ranar Lahadi, inji kakakin gamayyar kungiyoyin ƴan tawayen da aka fi sani da CSP a takaice. Hare-haren sun afka wani gida ne a farar hula da kantin sayar da magunguna da sauran sassan garin. Muhammad Emult Ramadan ya bayyana ta wayar tarho. A yau Lahadi, shugaban Tunisia Kais Saied ya maye gurbin ministocinsa daban-daban da suka haɗa na harkokin waje da na tsaro. Fadar shugaban ƙasar Tunisia ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin Facebook ba tare da wani ƙarin bayani ba. Sauye-sauyen ba zato ba tsammani na maye gurbin ministoci 19 da sakatarorin gwamnatin uku kwanaki kaɗan bayan Sa'id ya kori tsohon Prime Minister. A safiyar yau 25 ga watan Agusta shekarar 2024, shugaban ƙasar ya yanke shawarar yin sauyi a gwamnati, inji sanarwar ba tare da wani ƙarin bayani ba. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar da ke arewacin Afirka ke shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 6 ga watan Oktoba. Sa'id, mai shekaru 66, an zaɓe shi ta hanyar demokaradiyya a shekarar 2019, amma ya kitsa yunkurin kwace madafin iko a shekarar 2001. Yanzu yana neman wa'adi na biyu na shugaban ƙasa a matsayin wani bangare na abin da ya ce yaƙin ƴanci da cin gashin kansa da nufin kafa sabuwar jamhuriya. Sai dai yayin da yake neman takara, a halin yanzu akwai wasu sabbin abokan hamayyarsa na siyasa da masu sukarsa a gidan yari ko kuma an gurfanar da su gaban kuliya. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, shugaban Sudan Hafsan sojin ƙasar Abdul Fattah al-Burhan ya ce gwamnatinsa ba za ta shiga tattaunawar sulhu da ƴan ta'adda masu adawa da juna a ƙasar Switzerland ba. Yana mai shan alwashin yin yaƙi na tsawon shekaru 100. Ba za mu je Geneva ba, za mu yi yaƙi na tsawon shekaru 100. Burhan, wanda sojin suka kwashe sama da watanni 16 suna fafatawa da ƴan ta'addar RSF, ya faɗa manema labarai a Port Sudan. A ranar 14 ga watan Agusta ne Amurka ta bude tattaunawa a kasar Switzerland da nufin rage wahalan da mutane ke fuskanta da kuma cimmayar jijiyar tsagai ta wuta mai dorewa. Yayin da tawaga RSF ta bayyana, sojojin Sudan ba su ji daɗin tsarin ba kuma ba su halarci zaman ba, ko da yake suna tattaunawa ta wayar tarho da masu shiga tsakani. Mutumin da ake zargi da laifin wani hari da aka kai a birnin Solingen dake yammacin Jamus da ya kashe mutum uku sannan ya raunata wasu takwas dan kasar Syria ne kuma yana da shekaru 26 a cewar hukumomi da sanyin safiyar yau Lahadi. Wanda ake zargin ya mika kansa kuma ya amince da aikata laifin. Yan sanda da masu gabatar da kara sun fadi a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa cewa a halin yanzu ana ci gaba da binciken hannun wannan mutumin a harin, inji su. Harin wanda kungiyar ISIS ta yi kiran daukar alhaki ya faru ne a yammacin ranar Juma'a a cikin Fraunhofer a filin kasuwa inda wasu makada ke wasa a wani bikin murnar cika shekaru 650 na Solingen.
Karfi na Hassan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla masu sauraro yanzu ba tare da ɓata lokaci ba bari in baku da Grace Alheri Abdi a cikin shirin Kallabi.
Dukkan su yaran da na wajen nake gaya miki su takwas dukkan sun yi karatu. Mata guda shida nake da su maza guda biyu. A guda shidan nan na aurar da guda hudu, yanzu ranjin ma nan yanzu zan aurar da ta biyar, saurayar auta na kwaya daya, ita kuma tana school of nursing, ita ma tana final year. Insha Allah ita ma wurin next year insha Allah za ta aure.
Kallabin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Rana Alhamis, mataimakin shugaban kasa Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat. Za mu nazarci darasin da mata a nahiyar Afirka za su iya koya daga takarar ta. Za mu kuma dora kan hirar da muka fara makon jiya da kallabin mu ta mako wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano. Ku biyo mu domin ji yafi sako. Kuka ji a gabatarwa yau shirin Kallabi zai fara nazarin siyasa Amurka bayan tsaye da Kamala Harris a matsayin yar takarar jam'iyyar Democrat, wani buri da mata a Najeriya da kuma sauran kasashen nahiyar Afirka da dama suka dade suna neman cimma. Shirin Kallabi ya karbi bakuncin Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California inda Kamala Harris ta fito, da kuma Hafsatu Yakubu da ke Chicago, birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta, waɗanda za su yi fashin baki kan wannan ci gaban da mata suka samu a Amurka. Madam Helen Bako ta fara da bayyana tarihin rayuwar Kamala da yadda ya daidai da na galibin matan kasashen nahiyar Afirka da ke da burin shiga siyasa.
Na tuna da ita Kamala, hankali na yakan koma akan shi Goodluck Jonathan. Mun san yadda shi Goodluck Jonathan ya zama shugaban kasa a cikin tarihin shi a kowane lokaci, you know, lokacin da ya zama governor akwai abin da ya faru. Haka nan ita Kamala Harris. Ita Kamala ta tashi a nan California, kuma bata tashi a gidan mutane da za a duba ce ga sunan suna da arziki, gashi nan suna da wani matsayi ba. kamar yadda mun sani mamanta ta zo daga India. Maman ta zo kuma lokacin shekarunta 19 ta zo nan America. Sun zo sun hadu da baban Kamala Harris. To girmanta ba kamar yadda na bayyana ba gidajen wayanda a ce a zo a gansu ba, amma domin zafin aiki da maman da shi baban a halin da suka koya mata, shi yasa Kamala har yau ta dauki wannan hali na an koya mata zafin aiki, an koya mata ta yi kokari a cikin komai da za ta yi. To wannan hali da aka koya ma Kamala Harris har ya sa lokacin da tana nan California ta samu kaje makaranta, ta gama makarantar law school. Da ta zo kuma bayan da ta gama law school ta fara aiki. Fa an ce Kamala Harris ta fara aiki a McDonald's ne fa. Sannan har an zo an zabe ta ta zama district attorney a nan San Francisco. Kamin nan an zo an zabe ta ta zama attorney general na California. So ta fara ne daga kamar yadda suke turawa suke faɗi a very low level. To ubangiji Allah ya bude mata hanya ga zafin aiki a wurinta. To Allah ya dora ta har yau gashi nan an zo an zabe ta mataimakiyar shugaban kasa, kuma a wannan lokaci ita tana nan tana takarar shugaban kasa.
To Hafsatu, wanne darasi ne kasashen nahiyar Afirka ko kuma mata nahiyar Afirka za su iya yin koyi da wannan tarihi na Kamala Harris da ita Madam Helen ta bayyana?
Kamar ita yadda Madam Helen take faɗa, ita dai Kamala Harris ta fito ne daga family da ba su da wani a ce arziki haka talakawa ne, amma da ƙoƙarin mamanta da take ta tallafa mata take nuna mata za ta iya yi sai ta jajirce. To ina jin mu ƙasashe na nan Afirka ko Najeriya in ce, za ki ga kamar akwai bambanci da irin nan gaskiya suna ba mata ko mutane ko talakawa wanda bai da ƙarfi sukan ba shi dama ya fito ya taka rawan gani akan abin da yake sayin, especially suka lura cewa kai mutum ne fa da suka san cewa za iya jingina akan ka, wata za iya depending akan ka, kuma an ga kokarin abubuwan da kake tattaka. Kamar ita Kamala, in kika dubi history dinta yadda Michelle Obama ta faɗa Hillary Clinton da sauran mazaje masu Clinton din da su Obama duka kowa na na'am da rawan taka gani da ta yi a taimakon al'umma tun daga ƙasan aikin da ta fara har zuwa ga yanzu. Yanayin jajircewanta da ƙoƙarinta yana cikin abin da nake gani ya tamara mata baya ana ɗaukaka ta. Amma kin ga a gida especially aka ga mace sai a dinga mentality din kenan, ana ganin ai mace ba za ta iya yin komai ba. Duk da ba a yawanci ma kika duba akasari ba a ba mata sarari su ma su fito a gani su taka rawan ganinsu. Wannan Kamala ba wai lallai din kawai tana mace bane ake so a bata wannan shugabancin, amma an ga rawan gani da ta taka da abubuwa da dama marasa families wanda ba su da hali suna ganin ba za su kai labari ba, amma yanayin taimakon da ta yi take ta bubbuɗe hanya dai irin waɗannan abubuwa na cigaba ga mutanen da ba sa da hali ba wai sun fito daga family masu kuɗi ba ne dukiya haka ba, a'a talakawa ne irinta. To kin ga kuma in kika duba a gida abin da ke muke fama da shi kenan, especially zan ce Najeriya inda na fito, za ki ga kai in dai kai faɗan talaka ne fa, to in ba wani an san dai Allah number one, amma in ba wani ikon Allah ba, ko da an ga cewa akwai abubuwan da za ka iya yi da zai taimaka ya buɗe ma ma saura hanya, in dai fa ba kai dan wani bane jikan wani bane ko babanka yayi kaza ko kakanka sarki ne da ko ya rike minista ya rike gwamna, sai ki ga ba a bada wannan halin talaka ya samu shi ma ya kutsa wanda zai taimaki sauran al'umma. Sai ki ga in kika duba ma position din a Najeriya za ki ga abin ya zama kaman gado ne, sai kiga in wannan ya sauka yana son ya sa ɗan shi ko ya sa surikin shi ko ya sa jikan shi hanyar kenan in kika ga position masu kyau ba wai ba ƴaƴan talakawa da za su iya yin waɗannan abubuwan bane fa in kika duba aka zona aka jajirce yawanci a cikin ƴaƴan talakawa akwai masu ilimi fiye da inda ake zata amma ba opportunity an ki ba su sarari da za su cimma wannan burin su dai masu mulkin Najeriya din su sun sauka su sa ƴaƴan su ko jikokin su ko kuma waɗannan abubuwan na affecting gida sosai amma kin ga kuma especially na mata din nan mata gaskiya ba wai ina cewa Democrat ko Republican ko nan gida PDP so a'a ba a ba mata sarari ana ganin kaman mace bata cancanta ta yi wannan ba wanda idan za a ba mu sarari za a ba yawancin mata sarari za su taka rawan gani yanda ake ganin mazan sun iya za a gani akwai matan da kaman maza su ma sun iya aikin akwai kuma inda akwai gurbatattun mazaje haka ma akwai gurbatattun mata
to saboda haka za mu saki zuwa wannan bangaren Madam Helen menene ya bambanta yadda mata ke neman guraben shugabanci a Najeriya ko kuma kasashen na nahiyar Afirka da yadda kika gani ana yi a nan Amurka
a nan Amurka idan mace tana neman takaranci ko kuwa tana neman wani aiki yawancin lokaci in kin lura za su fara su ce iyayen su mata ne suka karfafa su neman wannan matsayi mata suna duban iyayen su suna karban koyarwan iyayen su da sauran mata lokacin da ita Hillary Clinton ta yi zancen neman takara na shugaban kasa speech da ta bayar wannan kwanaki ta ce abin da ya karfafa ta ta duba wata mace wato ita Ferrari mace na farko da aka nominating din ta zama mataimakiyar shugaban kasa a nan America tace wannan matan ta karfafa ta sosai shi yasa har ma ta dauki yarta suka je su ji speech da matan ke bayarwa domin ita ma tana so ta karfafa
yarta ita ma
so mata suna duban halayen sauran mata yawa ya nuna ce mata suna karfafa juna haka nan a 1920 wata mace baka ta fito ta nemi ta zama shugaban kasa na America mace na farko kenan baka wanda ta fito to koda su Michelle Obama suna duban wannan mace ne to mata suna karfafa juna iyaye mata ya kamata a Najeriya su fito su karfafa ƴaƴan su domin ƴaƴa mata suna duban iyayen su da sauran mataye da ke cikin society kuma su zama kaman wayannan mutane
ba iyakata kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa zamu nazarci tasirin matan da suke rike da madafin iko a Afirka a rayuwar sauran mata kada ku bari a babu kaje a gabatarwa yau ma muna tare da Hajiya Hawwa Ahmed shugabar kungiyar mata Zalla a jihar Kano wadda ta dauki dawainiyar renan ƴaƴanta marayu 8 ita kadai ta kuma dauki matakan inganta rayuwar mata ga dangadan a yau Hajiya Hawwa ta yi karin haske kan wani tsarin adaidaita sau na mata Zalla da suka kaddama a birnin Kano wanda ke aiki da wutar lantarki waka aka ce a baki mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
dai bangaren mu kuma da muke na su kuma mata ne muke bi na karkara su ma masana'ar dai su muke bi muke nuna musu to zamu taimake su su inganta sana'ar su inda za su ranga samun alheri sosai kuma su samu nutsuwa kar a tayi a kare a bashi ko a kare a rigingi musu muna koya musu hanyoyi da dabarun da za su inganta sana'ar ta su su ma muna karba musu loan amma su yanci na kankara in group suke haka ko mutumata goma kamar suna ya kungiyanci zaman suna yin mangyada haka sai mu hada su su goma to sai su hada su karbi kudin sai su taru a gida daya su yi to su wannan mukan karbi kayan su ma mu zo mu saida musu a kasuwa dan mu taimaka musu inda abin ba zai ringa katsewa ba ya zamana abin yana tafiya da sauri da sauri kuma suna ganin ingancin abin su wa'annan su kuma ka fara yi to sai kuma na dawo na ringa tunanin yawanci ni ina shiga ajiyarci su gaskiya kuma ina jin irin kalubale ina gani da ido na ma wa'ansu wasu kuma yara na za su fada min a gida da muka shiga mama ga abin da aka ga abin da aka
yi
kwacen waya eh yarinya ta yar auta na ma ranar nan ta je makaranta wallahi suka kwace mata wayar nan da hikima da wayo suka dauke wayar sabuwa ce zai da ta kusan kwanta a asibiti ba ki ga abin ya dame ta sosai so kuma ina dan ziyartar hisba haka akwai wata aminiya ta ma ita ma ina ji sai ta jin cases kala 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 na yan ajiri an wa mace kaza an yi kaza wata tace kan naira 100 sai wani ya kwanto a jikinta kurin da zumma kawai ya shigo a kurin shi yace shi yawo ma yake kawai ya tare in ya ga mace irin wacce tayi masa kawai sai ya biya kudi ya shiga kurin ya fadi wani guri dan kawai ya ringa kwantowa a jikinta kawai shi abin da yake so kenan wasu kuma su ga abubuwa dai marasa dadi ga sanan so sanan ga to in haka ne me zai sa ba za mu dan kawo canji ba dole dai Kano gari ne babba amma dai da dan kadan din da zamu fara idan Allah ya dafa mana sai kaga an samu saukin abubuwan so sai na fara tunanin kuma dama muna tunanin wata sana'a ce a Kano ake ko kuma a kusan ko ina ma ake amma mata su ba su amfanuwa da sana'ar nan eh babu ma kwata-kwata mu a Kano nan eh ba abu kwata-kwata wata mace mai tuka adiri ta a sana'a dai babu so sai naga to ai ku abu ne mai kyau mu mu kawo mu ma matan mutun da na tabbatar ba za mu rasa jajirtattu masu da kakke zuciya wanda kuma masu neman na kansu ba wanda za su yadda su yi wannan sana'ar so sai na fara tunanin ya zan yi ya zan yi so karshe sai na samu wata tana aiki da wani NGO sai nake gaya mata nace ga tunani na ina so zan kawo
NGO na waje ne
eh links ga ta waje ne kaman a London ne kungiyar take so sai nake bata nace ni kitchen tunani na ina son naga mata suna daukar mata yan uwan su a daidaita sahu maimakon cha kudin yanda ake da irin abubuwan da yake faruwa marasa dadi cha kudin yar bata da amfani ko kadan tace man gaskiya ne sai tace to bari mu dan rubutu a gani ko za mu samu support inda za a abin yayyu so sai ta rubuta sai suka accept suka je to za su so sai suka fara zuwa wuri na lokacin ina pension board nema to muna mitan da su ya za a mai tunani na dudu akai aka gama so da farko ma su sai suka za su tallafa min su bani babura kaman guda 20 ko 30 mu fara yi da su free as grant so abin biyu ba saboda corona sai tarin su suke
na wannan tun lokacin corona
ke tun lokacin corona kwarai da gaske tun lokacin corona ita ta dan dakatar da abin if not ma aida tun da min ya nisa so da corona ta zo suka zo suka ce su ma yanzu ba za su iya bani kuɗi ko su siya min wani abu ba amma ba za su yi linkin dina da inda za a samu kuɗi a yi abin so sai suka yi linkin dina da bankuna wajen guda uku karshe dai sai muka daidaita da Sterling Bank su ma wani bangare na alternative finance banking so muna ta meeting da members ina har muka yi written agreement cewa to shikenan sun yadda za su yi financing za su taimaka wajen bada kuɗi a yi abin amma duma ta da take so member mu da take son ta karba ya kamata dan ka equity contribution wato wata gudunmuwa ta ita ma na nuna cewa eh da gaske take tana son abu so to muka dan yi sai aka waye da fazitun kudi aka saka suka je suka yi mana babu wajen suka yi order babur dinan daga China so sai suka kara mana su yan jiwo dinan suka ce to mi wani abu sabo tunda yanzu a duniya ana fama da maganar dumamar yanayi so
ga
tsadar mai kuma dama da ake fama da ita so dan haka mu araba mu yi a daidaita na mai zamana electric ne wanda baya amfani da mai baya kuma baya babu inji ma tare da shi za a ringa cajin shi da wutar solar ko da wutar lantarki ba ana tafiya da shi sai muka ce to shikenan mun yadda to shine muka fara yanzu babura already sun zo ranar 21 ga watan nan da ya shige muka launching din program project din gabaki daya a Kano kuma dama mun dan zaga mun kai takardun mu duk hukumomi inda ya kamata a ce sun san da mu sun san abin da za mu yi to duk mun kakkai takardun mu kuma duk an yi acceptin malamai sun sassa albarka sun ce abin nan indai Allah ya dorar da shi abu ne mai kyau saboda an tsaftace addini kuma an sama wa mata sana'a sannan kuma gashi an bada gudunmawa ta maganar dumamar yanayi din nan so shine muka fara muke ta yin abubuwan yanzu haka muna nan muna ƙara refresher training saboda tun last year dai ana ƙara horar da su kan tukin wancan karan last year mun yi to kaga wasu mun manta wasu kuma sun yi aure ma daga cikin mu so mun ƙara iban members abin da ya daure man kai da muka sake advertise muka ce muna neman masu sha'awa mata wallahi yanzu mata har sun mana yawa yanzu a ƙasa muna da mata guda 300 wanda suka fito zahiri suna son su koyi tukin nan yawancin su matan aure ne ma wasu kuma zawarawa wasu kuma wanda aka riga mazaje suka mutu suka bar su da dawane yara ne wasu graduates ne da takardun su sun gama aiki ba aiki sarar-sarar sai da za su yi amma ga takardu muna cewa muna sanarwa cewa muna neman mata da suka da ra'ayi wallahi yanzu office din mu hamra sai da za mu yi da mata to amma ni ina jin dadin abin saboda muna so mu yawa mi yawa sai dai babura namu dai ba su da yawa sosai gaskiya guda 120 ne yanzu amma dai
120 za a fara
da guda 120 ne suka zo da su zamu fara kuma sun sake mana order wasu guda 500 yanzu haka suna ruwa muna expectin za su zo Lagos daga Lagos kuma za su zo Kano to dama muna ta yanzu kuma tunda dai ga matan suna so to muna ta ƙara yin horarwa inda da babura sun zo kurin kowace mata za a bata tana yin tuki tana aje deposit tana yin tuki har ta gama biya shikenan babura ya zama nata
to tunda kun dan kwambi kuna gwada waɗannan babura kuma charger su ake a kawo yanzu da gwajin da kuke da sauransu ba ta dan idan an sai kan yi awa nawa
ba ya kan yi awa 8 zai yi tafiyar kilomita 100 sannan ya kasa so sun fada mana idan kina tafiya je ka ga ya rage ya kai kaman saura kilomita 20 ya kare to duk inda kike ki fara tunanin zagayowa ki dawo inda zaki ajiye ki canza wani so in kina so zaki iya amfani da biyu ma a day amma dai da yake farko ne muna so gaskiya mi limitin din su ba titunan da za su ma ba kowanne titi za mu yadda su shiga ba za mu seta su da iyakacin titunan da za su bi yanzu focus din mu yawanci akan dalibai mata ne da safi karfe 8 karfe 7 7 6 zuwa 7 rabi already an zo an fito an fara kai yara makaranta kamar daga titin gidan Murtala zuwa BUK all side kin ga anan akwai makarantun ƴan mata da yawa so daga nan za ta ringa diba ta cika ta kakkar kai su so idan ta kakkai su muna nan muna yin tsari na delivery shi kuma shi ma to
delivery
na kayayyaki so idan ta samu to shikenan za ta je ta kai wannan delivery din kuma za ta bi hanyar delivery din tana yi tana daukar passenger tana ajiyewa within limit din so dole za mu rutin din su ba kawai sa sakin su za mu sa su kai ba saboda magana security kuma magana kinga farkon abu ne duk da dai ɗan adere ta maza suna ganin kamar mun zama yan kishiyoyin su haka so shi yasa ba ma so su ga kamar ko gugayya muke so mu da su a'a duk sanda ne magana ina nuna ko ba mun zo mu gugayya da maza bane a'a kodan dai mu ma muna so mu amfana da harkar sufuri inda maza suke amfara a Kano daya kuma muna so mu taimaki matan mu marasa sana'a marasa abin yi su samu abin da za su yi a ciki sannan muna so mu tallafa wa matan mu su samu su ma su moruwa na abu daga wannan bangaren na sufuri sannan kuma mu ba da gudunmawa ta maganar damamar yanayi da ake fama da shi a duniya yanzu
to na ji kina tawo da tan uwa mun yana yi abu ne mai kyau to kin koro zance kuma ga kin mace dole akwai gwagwarmaya tun daga wancan lokaci da aka fara mata zalla aka zo wannan abin a daidai ta sahu wani irin kalubale aka cika da shi akan hanya
to sai ku biyo mu bashin amsar wannan tambayar zuwa mako na gaba uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Hajiya Hawwa Ahmed shugabar kungiyar mata zalla da ke da cibiya a jihar Kano da bakin mu na yau yan gwagwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsatu Yakubu a birnin Chicago duka anan Amurka. Sai kuma wakiliyarmu Baraka Bashir a birnin Kano da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan mako a madadin su duka alheri ke muku fata alheri.
Baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je wasu abokan aiki mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Sarfi Lahashin da ya tsaya na gabatar da shirin da Fiona Nanduri da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu a washe rike muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safe.